Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a birnin babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niyya da kuma tashar mota VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, yau talata 16 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Zahra Aminu Fage daga sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, ke farin cikin gabatar muku da shirin. Da farko, Zahrau, ba mu kanin labarai.
Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da suka ce na martani ne a yankin zirin Gaza. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wutar daji da ke ci a jihar California ya karu. Spain ta dara Italiya a matsayin kasar da bakin haure suka fi taruwa zuwa wannan shekarar.
Tokanin labarai kenan kuka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji kira da jami'an jama'a ke yi a garin Barikin Ladi da ke jihar Plateau dangane da kokari da suke gani ya kamata a ƙara wajen kawo zaman lafiya a jihar. Duk a cikin shirin namu za ku ji wannan magana ta zaman lafiya domin kawo ɗaurewa mai na dindindin. Al'umma a ƙasar Kamaru su ma an yi kira domin su kawo zaman lafiya tsakaninsu.
Ba sani ba samu doka za ta yi aikinta. Ya yi kira ga al'umman yankin da 'yan makaranta da sun ka guji daga yankin su dawo su ci gaba da rayuwarsu.
Daga bisani kuma za mu kawo muku sauran rahotanni da muke ɗauke da su. Kana kuma shirin noma tushen arziki na Mustapha Nasir Batsari zai shigo muku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni, wadda Zahra Aminu Fage, sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na muryar Amurka, za ta gabatar muna.
Jama'a, assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da dare a yankin zirin Gaza a matsayin abin da suke kira martani. Ɗaruruwan makaman rokoki da mayakan sa-kai suka harba a yankinsu. A yau talata, ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce jirgin yakinta sun yi ta kai hare-hare a kan yankunan 'yan kungiyar Hamas da mayakan jihadi na ɓangaren Falastinawa da ke yankin na Gaza. Isra'ilan ta ƙara da cewa ƙungiyar ta Hamas za ta gane kuranta dangane da hare-haren da take kaiwa. Jami'an kiwon lafiya a ɓangarorin Isra'ilan sun ce mutum guda ya mutu a lokacin da aka fara harbo mata makaman rokoki a ranar Litinin. Sojojin Isra'ilan sun ce rokoki 370 aka harba zuwa yankinsu, amma sun yi nasarar kakkaɓe guda 100. A ɓangaren Falastinawa kuwa, jami'an sun ce mutum uku sun mutu sanadiyar hare-haren sama, yayin da wasu 9 suka ji raunuka. Aƙalla mutum 42 ne suka rasa rayukansu a wutar dajin da ke ci a arewacin jihar California, wutar dajin da ta zamanto mafi muni a tarihin jihar. Mahukunta sun ce ba a san inda ɗaruruwan mutane suke ba. Kwanaki 4 bayan da wutar ta laƙume wani gari da ake kira Paradise. A makeken yankin tekun Pacific, jami'an sun ce wutar ta raba mazaunan yankin 150,000 da gidajensu, yayin da iska mai ƙarfin gaske da yanayi na hunturu suka taimaka wa wutar ta lashe filaye, anguwanni da wuraren kasuwanci da girmansu ya haura sama da kilomita 1,000. A can kudancin jihar ta California kuma, wata karamar wutar daji ta hallaka mutum biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar Democrat ta sake lashe wata kujerar majalisar dattawa a jihar Arizona da ke yammacin Amurka bayan kidayar ƙuri'u da aka kwashe kusan mako guda ana yi. An ayyana Kristen Sinema a matsayin wacce ta lashe kujerar sanatan, inda ta doke abokiyar hamayyarta Martha McSally at jam'iyyar Republican da kusan kashi biyu na adadin ƙuri'un da aka kada. McSally ta aikawa da Sinema saƙon taya murna ta kafar Twitter, inda ta yi mata fatan alkhairi. Sinema za ta zamanto mace ta farko da za ta wakilci jihar ta Arizona a majalisar dattawan Amurka, inda za ta maye gurbin Senator Jeff Flake na jam'iyyar Republican wanda ya yi ritaya. Kujerar Senator ta Arizona na ɗaya daga cikin kujerun sanatoci uku da ba a ayyana sakamakonsu ba tun bayan zaben tsakiyar wa'adi da aka yi a ranar Talatar da ta gabata. Har yanzu Amurka na ci gaba da jan hankulan ɗumbin ɗalibai daga sassan duniya waɗanda ke zuwa ƙasar domin yin karatu. Amma rahotanni sun yi nuni da cewa tsadar kuɗin makarantu da kuma kalamai marasa daɗi da 'yan siyasa ke furtawa sun sa adadin ɗaliban ƙasashen waje da ke zuwa neman gurbin karatu a Amurka ya ragu. Sai dai duk da haka, har yanzu Amurka ta ci gaba da kasancewa ƙasar da ta fi ɗiban ɗalibai a duniya, inda take samun sama da ɗalibai miliyan. Wannan adadin ya ninka adadin ɗaliban da ke zuwa Burtaniya, wacce ita ce ƙasa ta biyu da ɗalibai daga sassan duniya ke tururuwa zuwa neman ilimi. Amma duk da cewa an samu ƙarin ɗalibai da kashi 1.5 da ke zuwa Amurka karatu a bara, adadin sabbin ɗaliban da suka zo karatu musamman masu karatun digiri ya ragu da kashi 6.6. An fito da wannan ƙididdiga ce a wani rahoto da cibiyar da ke sa ido kan yadda ɗalibai daga ƙasashe daban-daban ke zuwa sassan duniya neman ilimi.
To, a gaida Zahra Aminu fage da labaran duniya, wadda kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu shiga babi na rahotanninmu. Al'ummar yankin Barikin Ladi a jihar Filato na kawo kokensu dangane da yadda harkokin tsaro ke taɓarɓarewa a yankin bayan samun zaman lafiya da aka yi a yankin na wani ɗan lokaci, wanda suke da tabbacin cewar hakan zai durƙufar da tattalin arziki a yankin da kuma harkar kasuwanci. Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto dangane da matsalolin da hakan kan iya haifarwa.
Kungiyar masu safarar kayan gwari a nan jihar Filato ta ce matsalar tsaro ga mambobinta na iya zama barazana ga harkokin kasuwancinsu. Mataimakin shugaban kasuwar Building Materials a nan Jos Garba Ibrahim ya ce kisan wasu 'ya'yan kungiyar biyu da wasu da ba a tantance ba suka yi a yankin Barikin Ladi a daren Lahadin nan da ya gabata ya kawo cikas wa harkokinsu.
To, da wannan abu ya faru jiya, da daddare aka kira musu a koman bebo ma wajen suma, da muka kira su suka mana bayani da shi dai wa'yansu ne suka atakin ɗinsu. Wani su leburorin gaba ɗaya da aka zo sun ce su ba za su yi aiki ba, inda aka kawo da zuwa buɗe musu wuta ba su san menene ba. Kuma kayan ya riga yi sannan Barikin Ladin da su kiran da ina ne. Wannan kuma sati ɗayan aka samu kuskure a kayanmu, to na wani satin yakan shafa na wani satin, haka ne zai zama ba ƙaramin asara rayuwa.
Yanzu wani faɗakarwa kuke ma mambobinku?
Faɗakarwa da muka yi ma mambobinmu, kowa ya yi ya haƙuri, kar mutum ya ce dai je ko ya sai jita-jita abinda bai zuba ya faɗa. In ma kai ka ga hankalinka bai kwanta ba za ka je aiki ba, to ka haƙura. Shugabannin kasuwa za su ɗauka mataki, za su sami shi shugaban local government da GPO na san yankin. Wannan kuma insha Allah Rabi akwai mambobin matan wanda sun ɗauka wannan matakin, sun sami sarakuna, sun yi mitin da sarakuna. Wannan mu dai babban damuwan, su wane ne suka aikata wannan aikin, shi ne babban damuwan da yake damun kowa.
Alhaji Ustaz Ibrahim shugaban al'umma ne a yankin na Barikin Ladi ya mun bayanin yadda lamarin ya auku.
Jiya misalin karshe 7 zuwa 7 da rabi yaran mu al'umman mu na cikin garin Barikin Ladi suka je aka sayar musu da wani gona na kabeji. Sun je suke kiwo na kabeji suka sa a mota J5 wanda za su zo da shi kasuwa suna kokarin tahowa wannan sai kuma wurin suka tare su a hanya suka buda musu wuta an kashe mutum biyu.
Dama an iya tantance waɗanda suka bude musu wuta.
Har yanzu jami'an tsaro ba su tantance su ce ga wanda mutum nawa ne ko kuma mutum nawa ka kama ba ma tukunna. Har yanzu jami'an tsaro suna kan bincike akan haka.
To amma yanzu ya yanayin wurin yake?
To a gaskiya jiya hankali ya tashi a Barikin Ladi wanda kuma dole sai da aka tsaya akan cewa kwantarwa jama'a da hankali saboda zaman lafiya ya fara dawowa cikin wannan gari na Barikin Ladi da sauran al'umman jihar Plateau gaba daya. A gargaɗin matasa akan cewa kada kowa ya ɗauki doka a hannunsa mu jira mu ga abin da hukuma za ta yi.
Da na tuntuɓi jami'an tsaro kuwa kakakin rundunar da ke wanzar da tsaro a nan jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce ba shi da bayanin aukuwar lamarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji. Duk a cikin batun na zaman lafiya da kwanciyar hankali. A kasar Kamaru, hukumomi sun yi kira da jama'a su ma su kwantar da hankalinsu da kuma mantawa da bambance-bambance da ke tsakaninsu. Wanda ya sa haka, wakilinmu Ridwan Abbas ya haɗa muna wannan rahoton.
Ministan tsaro kuma mamban majalisar Nanumba ta Arewa Dominic Netobole ya ce ya ji kunya sosai a yinin da jin samun arangama tsakanin al'umman Nagbaci wadda ya yi dalilin hasarar ran mutum ɗaya wasu kuma da yawa suka samu raunuka saboda kamar yadda ya ce a matsayinsa ministan tsaro kuma mamban majalisa na wannan yanki bai gane abin da ke kawo takaddama tsakanin su kabilin yankin ba. Da wannan hatsari ya abuku a nan Nagbaci na ji kunya sosai saboda dalilai guda biyu da rigima ya tashi game da kasuwar Mukosi. Aka yi kira na sai na ce su yi koyi da mutanen Nagbaci yadda ɗan da gamba ya harbi ɗan kankomba amma sun kaddamuka maganar hannun 'yan sanda ba wanda ya yi faɗa sai gashi na ji sa'o'i kimanin biyu aka kwashe ana faɗa ai dole in ji kunya saboda ina ta yabon al'umman Nagbaci in wani abu ya faru don Allah mu miƙa wa 'yan sanda. Ministan ya ce ƙarfin tsaron ƙasar nan misalin ministan tsaro na cikin gida na a hannun 'yan arewa ne mataimakin shugaban ƙasa wadda ɗan arewa ne shi ke shugabantar majalisar 'yan sanda saboda haka ya bukace su rinka taka tsantsan su daina ɗaukar doka a hannunsu su kuma fahimci cewar tashin hankali na tauye ci gaba ne. Ya yi amfani da wannan dama ya yi kira ga 'yan arewa da ke Atamale, Akra, Kumasi da sauran birane su zauna lafiya da mutane kada su ɗauka akwai tashin hankali na kabilanci a yankin.
We should never allow any conflict to come again.
Kar mu yadda a sake samun wani tashin hankali kuma su san cewar ministan tsaro ɗan arewa ne, ministan cikin gida ɗan arewa ne, mataimakin shugaban ƙasa ɗan arewa ne kuma shi ne shugaban majalisar 'yan sanda. Me yasa za mu ta sa kanmu kunya haka? Ba mu son mu sake jin wani tashin hankali ko wata matsala saboda shugaban ƙasa ya damƙa sha'anin tsaron ƙasar nan hannunmu. Mu ya kamata mu zama ƙarshe na waɗanda za su kunyata shugaban ƙasa. Wannan ya zama faɗan ƙarshe kamar yadda aka ce yaƙin duniya na biyu ne yaƙin duniya na ƙarshe. Faɗan Nagbaci shi ne faɗan ƙarshe. Ministan ya ce duk wanda za a sama yana rura wutan tashin hankali ba sani ba sabo doka za ta yi aikinta. Ya yi kira ga al'umman yankin da 'yan makaranta da sun ka guje daga yankin su dawo su ci gaba da rayuwarsu. Wannan ziyara na ministan ita ce irinta ta biyu da ministan kuma mamban majalisar na wannan yanki ya kai a nan shi'ar. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To masu saurari sai a gafarce mu na ce Kamaru a rahoton nan daga kasar Ghana ne a gaida Ridwan Abbas. idan kuma muka leka jamhuriyar Niger zamu ji irin kira da masana ke yi ga iyaye musamman wajen kare lafiyar ƴaƴansu a wannan lokaci na hunturu wanda lokaci ne da yara kan kamu da cututtuka da dama Tamar Abari ta hada muna wannan rahoton
A daidai wannan lokaci na shigowar sanyi yara kanana na fuskantar matsaloli na cutar mura da suka hada da cushewar numfashi rikewar kirji majina zazzabi da dai sauransu na samu wasu mata da suka kawo yaran su dake fama da mura asibiti
suna na mari yarinya na ka likita suka ce ba a bata magani yayin karhinta suka ce in zo in bata zumuwa ruka na kuta mata akuyar ko in gama ta da yimin tsani duka ma watan ta bi ta shiga na uku
suna na wasila eh mara take koyo kwanan mu 43 da muka yadda wanka koyo kwana uku ne dai kun kawo ta bai yanzu ko ban sani ba a rubuta mana suna Sikia wambata wa magani, amche nsiri zumu wako.
Dr. Dauda Tambari, shine likita ndaki ukulada chututuka nyara ababara asibiti tananda magaram. Ya baya na yada masala ritaki parua.
Yara enka nana da aki uka kai kama lakwa itunda sahi. Seka gayaru gashina mba adu ikimataki kukata mba kuma anhau mtu kuma ana tapampa la gudu. Chikiwa nasanya nda kura wanabuse tatari anti na zuba. Numara ta kama shi lokaci ne wanda banda sanyin ga kura wanda ita ma tana tare da hadarin ta tadda mu mutum wani asim duka abin da ya shahi cutar huhu ta makogoro cutar hanci wani abin ga duka irin wannan abu suna iya haddasa ma ko yaro ko babba amma sun haddasa ma yaro shi musamman wanga lokaci yare da yawa sai ka gani suna da wannan matsala ta huhu
Wasu lokuta sakaci ko rashin sani na iyaye shine yake kai yara kamuwa da cututtuka. Dr. Dauda ya kara gargadi kamar haka.
Yara a san kakane za a musu wanka. Na dai kamar a bar sabkon wanka cikin wannan sanyi da ruwan sanyin na ana musu. Za a wanka sai a bari har rana ta hito. Koko a dauki ruwa masu sanyi karai ana ma yaro ba da irin wannan ruwan bane ruwa da ake so a ma yaro wanka kamar ruwa kan ga masu dan gumi kuma a bari har rana ta hito saboda in asim ya samu yaro maganin shi sai ya zan ya bada wahala kaya masu nauyi wanda kamata ana sa ma yaro ba a sa musu kaya ɗan pale pale ba wanda ba su maganin sanyi a cikin gari dukkan mutane sai sun zanki dokan mataki na kamar sa wannan babetta haka suna kiyayewa da wannan kurar sanyi har a masanin kashi yana tadda
su ma matan cewa suka yi suna amfani da jan hankalin da likitoci ke musu
ko in na tashi da sai in na mata tsarki na wanke mata fuskata na shafa mata mai in sa mata kayan sanyi ko da yace tana baya na in ta buƙaci nono in sarke ta in bata in tana bar cikin kai ta daki a sake da rido da kasari shine ko kariyar da nake mata banna mata wanka in kwana hudu ko biyar ta kwan mata amma da ina mata wanka kullun ko mura in ga kamar bata sakinta kirjin bai saki tunda haka ce in yamma yamma ya rika shafa mata kai ina shafa mata amma bai ba kuma banna mata wanka ko yayi naga haka nan in yayi wani ba in naga kishin ya rike ma har ta mu nake shafa mata amma ko da yaushe nake ga haka kullun take a lullubi ko a baya na
shin da nake yi dai mutun ya ga ya iya sai yake nan eh wannan mata wanka in yi kwana abi ban mata ba wanka Allah eh in sa mata kan sanyi ta yanka ta take shin wannan
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
Jinjinama Tamar Abari Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 10:11 na safiya ga shirin mu na gaba
Masu saurare assalamu alaikum Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasiru Batsari zan gabatar A cikin shirin na yau za mu dora ni daga inda muka kwana a cikin makon jiya a zantawar Nasiru Adamu Elhikaya da Dr. Sani Abdu, shugaban wata kungiyar manoma da makiyaya ta kasar Jamhuriyar Niger.
To yanzu abinda muka ce inda makiyayan suke tahiya adiba saboda ma a zamanin lahiya a dan sassafta a basu nusa.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Doma dalla a cikin makon jiya ne dai muka fara kawo maku hirar Nasiru Adamu Elhikaya da Dr. Sani Abdu, shugaban wata kungiyar manoma da makiyaya da ake kira Rofa dake can kasar Jamhuriyar Niger, bayan kammala wani babban taron kungiyoyin manoma da makiyaya da aka gudanar a kwanan baya a Abuja. A yau dai za mu dora ne daga inda Dr. Sani Abdu ke bayyana mahimmancin samar da hanyoyin makiyaya domin dorewar zaman lafiya.
To yanzu abinda muka ce inda makiyaya suke tahiya adiba saboda ma a zamanin lahiya a dan sassafta a basu nusa, amma bamu ce wannan ya tsaya daga nan har illa ma sha Allahu ba. Ana cikin wannan nan da shekara 20-30-40 in gwamnatocin mu sun yi kokari sai a kawo wannan fanni wanda gaba daya ma babu wannan tahiya, amma yanzu sai an yi aiki da wannan abubuwan saboda babu gwamnati yanzu da za ta iya zuwa gaba ɗaya ta ce gashi ta sa kuɗin da za a sawa busashe su zan ki shiga cikin ƙasa ba an tasa cikin wani lokacin.
Wato akwai kuma wani abu da kuka nuna kamar wasu daga cikin rikice-rikicen ma ba wai lalle a ra'ayinku ba wai lalle maganan yawon da masu kiwo suke da dabbobi ba ne ke jawo su.
Eh akwai shi, kuma kowa ya da wannan abun ma saboda akwai wa'anda su cikin ƙasa can ma ba su san azamna lahiya suna da wata ma'anarsu wadda kada ai zaman lahiya saboda samu iko koko ka samu zaman lahiya saboda su samu sai ta ci gaba wajen arzikin su suna barin wa'ansu baya. To akwai wa'annan kuma duk in ka diba duk rigimomin da ake wani bisa tsakanin manoma da makiyaya za ka gani in ka diba za ka gani wa'ansu mutane can masu hannu wanda ba a ma san da su ba suna can boye. Kana da sarki kana son cikin ƙasar shi kai zaman lahiya kai kuma kana son sarauta me za ka yi in akwai abin da za ka saka sarigima ba ka sata. Kuma wannan ba abu ne wanda muka hudi yanzu, abu ne wanda yau da shekara 30 da ta wuce tun da muke cikin wannan aikin mun hudi, kuma akwai inda aka yi aiki da shi kuma aka samu sassabcin wannan matsalolin saboda an diba an lalabe dan duma da kabewa.
Akwai kuma wani abu da kamar gwamnatin Najeriya ke neman bullo da shi na a kafa gandun kiwon dabbobi, wato ma'ana a ware wani daji inda za a ce nan naku ne makiyaya ku rika zama a wajen a samu kowace jiha a irin wannan mirayen kukan wannan.
Yau ai ka ji abin da muka ce can da abin da ke kawo rigima kana cikin jiha kuna da wurin kiwon ku na gargajiya sai wa'ansu su zo yau su ce gona kakansu ce a ɗiba a basu jibowansu zo su yi gona cikin birtali sai wurin kiwo na busashe sai ya rage ka a cikin garinku a cikin ƙasarku a cikin jiharku ba ka iya tsayawa kai da dabbobin ka inda za ka samu ka yi dabbobi su ci ciyawa kuma ka samu ka yi rayuwa da iyalinka me za ka yi ba dole sai ka tafi ba dole sai ka gudu ka tafi wani wuri inda za ka samu ciyawa. In yanzu gwamnati shi ne muke muna nemawa a cikin kasashenmu na Afirka kowane gwamnati ya hito ya ce kai za ni ba makiyaya hakinsu ga wurin da ya kamata su yi kiwo kuma wannan wurin duk wanda ya taba shi ba da makiyaya yake da matsala ba da mu gwamnati hukuma da mu yake da matsala ka gani shi ne muke nan muna nema in aka samu aka yi wannan alhamdulillahi, amma gwamnati ba ta zawa ta yi shi ba ta kirawo kungiyoyin makiyaya ba da su makiyaya aka sulhunta ya za a yi.
Ina kiran jama'ar mu na karkara da nabirni ku zo mu koma gona.
Komi Dr. Sani Abdu zai ce akan masu aukawa jama'a da ake zargin makiyaya ne.
Eh wannan ka san shi abu na insecurity mutum ba ya ce gashi rahoto kullum ke iya bambanta dan duma da dan kabewa. Su gwamnati da suke da rahoto sun san da wannan akwai wa'ansu wanda suna neman a yi husuma koko su zo su zanki ta'adi dan a ce makiyaya ne suka zo su kai wannan ta'adin akwai su kuma mun yi zancen su wa'annan kenan mu ba mu hana gwamnati ba yayi aikin shi na neman rahoto da kama duk wani wanda yake yana kawo husuma cikin ƙasa ba tare da gaskiya ba wani mu ma muna neman shi saboda makiyayanmu akwai inda suna da gona suna da wurin kiwon suna da gonakan suna da komai da komai in ka dauka Adamawa a Cameroon amma cikin ƙasar sun kasa zama saboda irin wa'annan mutanen wanda ke hannun zamna tsaye suna nan suna zuwa suna kama su sai su ce kuma sai an ba su kuɗi in ba a ba su kuɗi ba su kashe mutane ka gani ko wannan ba wai manoma ba kullum makiyayan su ma kansu suna kuka da irin wannan abu
a kusa da ƙarshen wannan zantawar shin menene ECOWAS shin a tsarin ECOWAS wato kasashen Afirka ta yamma shin makiyaya suna da iko su rika yawo a waɗannan kasashe ko akwai sabbin matakai da ake son dauka
to yanzu kaji na muka zance ne yau da shekara 20 ko akwai a cikin ECOWAS kungiya ta cigaban kasashen mu na Afirka ta yamma wata doka da aka hiddo wanda take tsara yanda makiyaya za su zanki tahiya cikin kasa ga incins ga inda ya kamata su yi ga komi da komi wannan akwai wannan kuma har yanzu ECOWAS tana bisa wannan amma shine nace maka wannan taruwan da muka yi ya ce ai auditing kin wannan dokai shi menene ya hana yau da shekara 20 gwamnatocin mu na Afirka ta yamma su sa kuɗi ai aikin da dokan nan tace ai saboda doka in ka hido ta in baka sa kuɗi kai aiki ba aikin banza ne mana
to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Nasiru Adam Alhikaya Mustafa Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kukan aiko mana ta hanyar email.
To sakon farko ya fito ne daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina wacce ta ce assalamu alaikum murya Amurka hakika taron da wata gidauniya daga ƙasar Jamus ta shirya a jihar Kano Najeriya kan tashin hankula da suke faruwa a yankin arewacin ƙasar abin yabawa ne kuma yayi daidai. Muna fata Allah ya sa a samu hanyoyin kawo ƙarshen tashin hankula da suka addabi arewacin Najeriya yayin wannan taro. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Sani Umar Naliliya mai makuku a jihar Kebbi. Waɗanda suka ce salamun fatan alheri ma'aikatan VOA Hausa. Hakika ziyarar da gwamnan jihar Taraba Najeriya Darius Dixon ya kai a yankin Mambila da ya yi fama da tashin hankula a baya. Wani abin takaici ne da Allah wadai ganin cewa tun lokacin da yankin na Mambila ya yi fama da tashin hankula bai taɓa kai ziyara a yankin ba sai a yanzu da ya ga lokacin zaben 2019 ya karato. Sai Asma'u matar Bashar Kansila sojan Najeriya Dirin Daji jihar Kebbi. Wacce ta ce gaskiya VOA Hausa muna jin daɗin yadda kuke ba mu dama muna bayyana ra'ayoyinmu tare da miƙa saƙon koke-kokenmu zuwa ga shugabanni game da batutuwan da ke ci mana tuwa ƙwarya a kodayaushe. Don haka muna jinjina wa ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa Allah ya ƙara muku basira da sanin makamar aiki. Sai saƙon Isa Lawal Gigir magajin garin Gigir jihar Yobe Najeriya wanda ce assalamu alaikum VOA Hausa. Cire dokar hana zirga-zirga a garin Kaduna da kewaye ya yi daidai domin a gaskiya zai ba da dama ga jama'a su fita su nemi abin sawa a bakin salati.
To a gaida Mahmud Lalo da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya wannan karan a takaice.
A daidai lokacin da ake fargabar martanin masu tsananin kishin ƙasa a yankin Turai biyo bayan matsalar kwararan bakin haure sama da miliyan ɗaya da ake gani a shekarar 2015, an samu wata ƙasa guda da ta fito ƙarara ta yi fatali da wannan fargabar. Ƙasar Spain ta ɗara Italiya a wannan shekara wajen yin maraba da bakin haure.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya sauƙaƙa kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A yau za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku, shin wace irin rawa kuke ganin malaman addinai za su iya takawa wajen faɗakar da al'umma muhimmancin zaman lafiya a Najeriya da sauran ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka. Yanzu kuma a madadin Zahra Aminu Fage da taya ni gabatar da shirin, sai kuma injiniyan namu na yau Mr. Curtis Bryan da wanda ya hada kuma ya bada umarni Mr. Dan Brown. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lahiya.